Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baban Lahasis da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗan majalisar dokokin kasar Ghana sun yi kira akan gwamnati ta hanzarta kwaso ɗaliban kasar da suka makale a Ukraine sakamakon hare-haren da Rasha ke kaiwa kasar. Bayan haka za ku ji cewa masu sani kan harkokin siyasa a Najeriya sun ce da sauran rana a kaba bayan sanya hannu akan sabuwar dokar zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi.
Za ka ga kamar wa'annan delegate da ake zaɓe kafin a baro jiha gwamna ya ce musu in kun je ku zaɓe wani to ba mutum tunanin cewa za su zaɓi mutum wanda zai kishin al'umma saboda haka yana ɗaya daga cikin unhwanin wato shi talaka kuma a san cewa ana yi da shi.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar an jiyo ƙarar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karɓe iko da birnin kuma sojojin Rasha sun shiga birane biyu a rana ta uku da Rasha ta kutsa Ukraine. Shugaba Vladimir Zelensky ya faɗa yau Asabar cewa babban birnin ƙasar Kyiv na ci gaba da kasancewa a hannun Ukraine. Yayin da jami'an Ukraine suka bugaci 'yan kasar da su kare ta daga sojojin Rasha, an kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar, amma sojojin Ukraine sun ce an yi nasarar daƙile harin. Da sanyin safiyar yau Asabar wani makami mai linzami ya afka wani dogon rukunin gidaje a babban birnin kasar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Ukraine. Wani ma'aikacin ceto ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa mutane shida ne suka jikkata a harin na makami mai linzami. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda saman ginin ya yi mummunan lalacewa. Zelensky ya yi hasashe jiya Juma'a cewa har-haren da ake kaiwa kan Kyiv zai ƙara tsananta yau Asabar. Ya ce Kyiv tana buƙatar kulawa ta musamman tare da ayyana ba za mu rasa babban birninmu ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wannan makon cewa yunkurin mamayar Rasha a Ukraine na iya tilastawa 'yan Ukraine miliyan 4 tserewa daga ƙasarsu. Lamarin da ka iya zama ɗaya daga cikin rikicin 'yan gudun hijira mafi muni a Turai cikin sama da shekaru 70. A cewar babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya zuwa safiyar yau Asabar, sama da 'yan Ukraine 150,000 ne suka tsallaka zuwa ƙasashe da ke makwabtaka, yayin da aka kiyasta 75,000 sun tsallaka zuwa ƙasar Poland. Grandi ya wallafa a shafinsa na Twitter da safiyar yau Asabar cewa adadin 'yan gudun hijira da ke gudun hijira a cikin Ukraine shi ma yana karuwa, amma yanayin soja ya sa yana da wahala a iya kimanta adadin da ba da agaji. Kasar Poland tare da Moldova, Romania, Slovakia da kuma Hungary sun sassauta rufe iyakokinsu na COVID-19 don baiwa 'yan Ukraine izinin shiga da ke tsirewa tashin hankalin Rasha. Gwamnatin Poland ta ayyana buɗe kan iyakokinta kuma ta ce ba za ta buƙaci takardu na hukuma ba. ‘Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin ƙasar Rasha ne da tarayyar Turai ta kakaba a takunkumi kan yakin Ukraine, kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilan motoci, wanda yake kan hanyarsa ta zuwa St. Petersburg, ana matuƙar zarginsa yana da alaƙa da muradin Rasha da aka sanya wa takunkumi, in ji Captain Veronique Magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan Faransa. Maganin ya ce an karkatar da jirgin ruwan zuwa tashar jiragen ruwa ta Boulogne-sur-Mer da ke arewacin Faransa tsakanin karfe 3 na safe zuwa 4 na safe, inda ya kara da cewa jami'an kwastam na ci gaba da gudanar da bincike kuma ma'aikatan jirgin suna ba da haɗin kai. Ofishin jakadancin Rasha da ke Faransa ya nemi ƙarin bayani daga hukumomi game da kama jirgin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Rasha RIA ya ambato ofishin jakadancin yana cewa. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga Amurka, inda take zargin su da yi wa demokuraɗiyyar Somalia zagon ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta sanya hana bizar ne bayan da Somalia ta ja da baya a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan Maris da ya kamata a kammala a ranar Juma'a. A yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas. Blinken ya faɗi haka a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Babu wata gwamnatin tsakiya da ta taɓa rike madafin iko gaba ɗaya tsawon shekaru 30 a Somalia, wanda ke cikin wani dogon tsari na zaɓe da aka sha fama da rikicin mulki a tsakanin shugaba Muhammad Abdullahi da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Zaben 'yan majalisar wanda aka fara a watan Nuwamban bara, wanda tsari ne da masu zaɓe na musamman da suka hada da dattawa za su zaɓi 'yan majalisar dokoki 275. Wanda daga nan ne za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar da ba tantance ba har yanzu. Jiya Juma'a ma'aikatar baitulmalin Amurka ta fitar da wani sabon lasisi na ba da izini ga duk wata mu'amala ta kasuwanci da hukumomin Afghanistan, inda ta sanar da cire su daga takunkumin da aka kaka ba wa Taliban da kungiyar Haqqani. Sabon lasisin, wanda shi ne na 7 da baitulmalin ya bayar a cikin 'yan watannin nan, ya ba da damar duk hada-hada da ta shafi Afghanistan da hukumomin gwamnatinta waɗanda takunkumin Amurka ya haramta, in ji ma'aikatar baitulmalin. Kodayake har yanzu ta haramta aika kuɗi ga Taliban, ƙungiyar Haqqani da kamfanoni masu alaƙa da kuma ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatar baitulmalin ta hana. Matakin ya zo ne bayan tattaunawa tsakanin ma'aikatar baitulmalin Amurka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da ke kasuwanci a Afghanistan, kuma ya yi kama da jerin takunkuman da aka cire a cikin 'yan watanni ga ƙungiyoyi masu zaman kansu.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bangaren rahotanninmu. Yayin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki a Ukraine, 'yan majalisar dokokin Ghana sun yi kira ga gwamnati da ta hanzarta kwaso ɗaliban ƙasar da ke Ukraine, yayin da masu sharhi ke ci gaba da bayyana tasirin rikicin Rasha da Ukraine ta bangaren harkokin diflomasiyya da kuma tattalin arziki. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton.
The way the matters are escalating in Ukraine should pay regard to and the rest of the world.
Mai daraja kakakin gidan nan namu, ba mu da tabbata yadda lamari ke tabarbarewa a Ukraine a bisa la'akari da abin da Amurka ke faɗi, abin da Putin da kansa ke faɗi da sauran shugabannin duniya. Ba za a iya tabbatar da kariyar mutanenmu ba. Muryoyin wasu mambobin majalisar dokokin Ghana kenan, ita ma ƙungiyar ɗaliban Ghana NUX a taƙaice ta ƙara muryarta ga kira ga gwamnati ta mai da hankali wurin kwaso ɗalibai 'yan Ghana a Ukraine. Akan haka da take magana da ɗaliban a nan Accra, jakadiyar harkokin wajen ƙasar Ghana Madam Shell Ayokobochi ta ce ba da jimawa ba gwamnan za ta gabatar da ra'ayinta akan matakin ɗauka.
So we're all waiting to see what will happen, and for us this morning we are trying to figure out what to do with our nationals who are resident in Ukraine.
Safiyan nan na muna duban abu da za mu yi ne da al'ummunmu da ke a Ukraine. Sanin abu da ke abokuwa na zama mawuyacin abu daga inda muke wurin kwaso su. Don haka muna buƙatar mu tabbatar suna cikin ƙoshin lafiya. Ko wani ƙarin haske isa mai rago masanin harkokin tsaron duniya zai ce mana dangane da wannan rikici na Ukraine.
Wannan yaki zai janyo mummunan tasiri a fannin zamantakewa kenan da kuma ci gaban tattalin arzikin kasashen Turai, domin kasar Russia kasa ce mai albarkan man fetur da iskar gas wacce take sayarwa ga wato wasu kasashe na Turai da wasu ma kasashe wanda ke nisa da Turai. Dangane da ɗaliban kasar Ghana da ke a kasar Ukraine, ina jin ya kamata gwamnatin Ghana ta hanzarta wurin wasu wayannan dalibai saboda da wannan rikici yana watan ci gaba da rinci a dewa. Hira da aka yi da shugaban daliban ya nuna cewa abinci da suke da shi ya so makarewa sa'annan babu dama ta waje. Akan haka idan gwamnati bata hanzarta ba lalle duk abin da ya samu wayannan dalibai ina jin iyayen wayannan dalibai da iyalansu ba za su watan hakure wa wannan lamari ba.
Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla a gaida Radwan Abbas. To yanzu kuma zamu duba batun siyasar Najeriya. Biyo bayan sanya hannu da shugaba Muhammadu Buhari yayi akan sabuwar dokar zabe, masana kimiyyar siyasa da masu sharhi na cewa akwai sauran rana a kaba. Wannan dare-daren na da nasaba da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya sake gabatarwa akan agogin sashi na 84 na dokar da ta haramta wa masu rike da kujerun siyasa damar zaben ƴan takara ko tsayawa takarar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aika mana da wannan rahoton.
Fasarar wannan sashi na nuna mai son takarar mukami sai ya aje kujerarsa kafin samun damar yin hakan. Yanda shugaba Buhari yake da matsayin hakan rashin adalci ne ga waɗanda ke wannan aji kuma ya saba tanadin tsarin mulki. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce 'yan majalisar na da hurumin kyale dokar a yanda take ko goge sashen.
Gaskiya ina ganin shugaban kasa ya sa hannu akan dokar da akan ta zama masa dole saboda an fara samun mutane daga ko'ina suna tufin alaci ne akan kawo doka har su biyar da za a ci sa mutane. Wannan sashi na doka da yake a can duk da ya nuna baya son sashen. Ba cirewa kawai kamata a yi ba dogon bincike kamata a yi masa me yi amfaninsa sannan me yi rashin tasirinsa. Abinda aka ba shi dama ya sa hannu a kan doka saboda mukaminsa na shugaban ƙasa ya kawo gyara a kan dokar idan ya ga yana da gyara ko kuma ya ce a kada a yi wannan dokar idan yana dalilin da zai faɗa na kada a yi wannan dokar. Amma kawai ya ɗaura wa doka karamin tsana ba za a yi ta ba ko kuma shi a cire masa. To gaskiya ya ma wuce hurumansa a demokaradiyya.
Shi kuma shahararren mai hamayya da tsarin gwamnatin APC injiniya Abuba Galadima wanda ya yi alwashin a fili masa kai in shugaba Buhari ya sanya hannu a dokar ya ce har yanzu shugaban bai sanya hannun da zuciya ɗaya ba kuma dama ya fara batun ne ga dokar da shugaban ya mayar majalisa.
Dukkan abinda muke zaton cewa mun ci riba a sake ɗauke su ba tare da an ɗauke idanmu ba. Amma sa hannu da ya yi ya sa hannu ne a bisa matsi da kiraye-kiraye da al'umma da ku 'yan jarida da civil society organization suke yi har suke cewa idan bai sa hannu ba to fa za su fita zanga-zanga in ba shi kwana biyar.
Wannan dai injiniya nuna har yanzu baka gamsu da hannun da aka sawo bai tafi yadda
ai ban gamsu ba tunda har yanzu ya ce akwai sauran rana a kaba da zai kai gyara.
Yan siyasar APC da kansu irin jigonta Musa Abubakar dan Malikin Kebbi sun yi kira ga shugaban ya sanya hannu kan dokar ba tare da cire wasu sassa da suka hada da zafin yar tinki a zaida yan takara ba.
To zaka ga kamar su wayannan delegate da ake zabe kahin a baro jiha gwamna ya ce musu in kun je ku zabe wani to ba mutum tunanin cewa da su zaɓi mutum wanda zai kishin al'umma saboda haka yana ɗaya daga cikin unhwanin wato shi talaka kuma a san cewa ana yi da shi ya mulkin ya komo dama da shi ke da ƙarfi to kuma an dawo mulkin ya dawo hannun shi shi ne unhwanin wannan zaɓe na malam bayan malam ko in ce hajiya bayan hajiya ko in ce dacijo bayan dacijo.
Shin majalisar za ta biyo shugaban ta goge sashen na 84? Da alamu majalisar mai shugabanci da ke biyayya so da kafa ga shugaban ba za ta gwale shugaban ba ko da za a zarge ta da zama 'yar amshin shata. Nasiru Adamu Al-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau muna da tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku samu mana ansar waɗannan tambayoyin. Wai shin da Allah madaukakin sarki ya aika da Annabi Adamu duniya da wani harshe ko yare yake magana da matarsa Hawwa'u? Sannan sai tambaya ta biyu, a Afirka harsuna nawa muke da su waɗanda muke magana da su? Masu tambayar haɗin gwiwa Kawu Mai Ruwa Bajoga da Alhaji Kari Bage Bajoga. Sai kuma tambayar Muhammad Malamunta mai dinki unguwar Alheri Zuru, jihar Kebbin Najeriya, mai cewa salamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku tambaya mu masana ko yaya kwayoyin halitta suke kasancewa a haihuwa da ana gadan haihuwar wada, ko da gaske ne wadani sun fi masu tsayi tsawon rai? To idan Malam Kawo mai ruwa Bajoga da Alhaji Kari Bagi Bajoga na tare da mu, ga kashi na daya na ansoshin tambayoyinku daga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ce:
To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. To kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambayoyinsu, to dangane da abin da ya shafi Annabi Adam alayhi salam, wanda shine ainihin wato mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya halitta, to akwai kai kawo da kuma kokari da yawa da maluma musamman na tarihi suka yi dangane da yaren da Annabi Adam alayhi salam yake amfani da shi da iyalinsa, wato matarsa Nana Hawwa'u, Allah shi kara musu yadda. Wasu sun ce ai suryanci suka yi amfani da shi, wasu kuma suka ce Ibrananci ne suka yi amfani da shi. To kaga in ka dauki misali Ibrananci din, wanda yare ne wanda ake dangantawa da Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda kuma in ka kawo dalili akan wannan, to sai kaga ai Annabi Adam shine na farko kafin Annabi Ibrahim alayhi salam. Don haka inda dai mutane suke ta kokari, wasu su ce Larabci ne, wasu su ce kuma yarurruka ne waɗanda bayanin su ya gabata a cikin littafai na addini, musamman Alkur'ani mai girma. To amma duk inda aka ba da karfi shine sun yi amfani ne da lugatu ahlul janna, wato ma'ana yaren mutanen aljanna, yaren yan aljanna, wanda kuma ga masu karatun Alkur'ani mafiya yawa mu musulmi, zaka ga cewa Alkur'ani yana bada labari cewa Annabi Adam alayhi salam, hatta kalmomin da ya nema ko kuma abin da ya faru bayan ya faru, yayi amfani da su. To duka dai Alkur'ani yana gaya mana cewa duka waɗannan abubuwa sai mu ga da Larabci ake mana bayani. Dan haka waɗanda suke ijtihadi akan cewa Larabci aka yi amfani da shi, to ai dama yaren mutanen aljanna shine Larabci. Sannan kuma in muka ga wasu abubuwa da yawa da suka yi ta faruwa, in muka dubi kisar Annabi Adam alaihi salam musamman cikin suratul Baqara, za mu ga yadda wato maganganu suka yi ta gudana da kuma sauran surorin Alkur'ani mai girma waɗanda suka yi bayani dangane da abin da ya shafi rayuwar Annabi Adam alaihi salam, tun daga lokacin da Allah ya umurci shedan akan ya masa sujada, da kuma yadda ma al'amari ya kasance tun farkon halittar tasa cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, har zuwa karshe. Kaga duk ya kawo mana bayanin cewa Allah ya yi niyyar halittar Annabi Adam, kuma ya sanar da shi abubuwa har zuwa karshen magana da ake yi. To don haka abinda muka fi bada karfi a kai, tunda littafan tarihi ba su da wani bayani mai karfi da suke yi cewa ga wani yare guda daya, to saboda haka sai mu bada karfi da kuma yadda da cewa wannan yaren na mutanen gidan aljanna shi Annabi Adam da matarsa Nana Hawwa'u suka yi amfani da shi, domin ai su din ma daga aljannar suke. Kuma Qur'ani ya karantar da mu cewa yaren gidan aljanna Larabci ne. Sannan kuma za ka ji cewa abun nan ana ta ambaton salam salam, zaman lafiya ko aminci a gidan aljanna. Sannan kuma duk abubuwan da ake ta bayani din nan, za ka ga waɗannan kalmomi ko a wasu yarurruka ma, in Larabci ya ce salam, wani yaren sai ya ce shalom, to ka ga dai duk ma'anar guda ce. Da haka ana nufin kawai yaren mazauna gidan aljanna shi suka yi amfani da shi, wanda kuma daga baya dangane da abin da ya shafi yadda mutum zai fahimci harshe ko ya yi amfani da shi wajen sadarwa, har Allah tunda shi ya halicci bayansa kuma ƴan Adam din ya kuma halicci yarurrukan nasu gaba daya, sai aka yi ta sauƙaƙa musu sauƙi ta yadda za su samu damar yin sadarwa tsakaninsu har zuwa halin da muke ciki. Sannan dangane da abin da ya shafi wato yare kuma da muke da shi a nan Afirka, kamar yadda masu tambaya suka gabatar, to babu shakka wannan nahiya tamu ta Afirka tana da harsuna daban-daban. Kuma daga cikin harsunan da muke da shi, akalla
an yi kiyasi wani bincike da ya gabata tun shekaru biyu da suka wuce ya nuna cewa akalla akwai wato kabila waɗanda suke da yare daban-daban akalla 1,500 zuwa 2,000 a nan nahiyar mu ta Afirka amma kuma yaren da aka fi amfani da su wanda su ne rayayyu wanda ake sadarwa da su wato akwai akalla yare 522 in muka duba za mu fahimci haka ne ta hanyar cewa misali bari mu yi amfani da Hausa idan aka ce Hausa to Hausa yaren kenan gaba daya amma in muka dubi rabe-raben Hausan misali kace wannan kananci ne wannan zamfaranci ne wannan zazzaganci ne wannan gobaranci ne da makamantan su to duk waɗannan abubuwa su suka tafi suka bamu adadi da kuma yawa din to amma kowanne aka tashi magana ai abu guda za a faɗa misali aka tashi cewa ruwa da Hausar ko ina za a ce ruwan ne kuma koda ma akwai wani wata inkiya da ake ma ruwan da Hausar ta wancan garin an san dai abin da ake nufi mafi rinjaye shine ruwa din to haka dai misalan suka yi ta kasancewa sannan kuma akalla waɗannan yarurruka din wato suna da girma wanda kuma wasu ba wai sun tsaya a Afirka bane kawai alal misali manyan yarurruka da aka fi amfani da su akwai harshen Larabci wanda harshen Larabcin nan idan ka dubi arewacin Afirka zaka ga kamar su Tunisia su Algeria su Morocco su Sudan su Chadi su Mali waɗannan musamman kasar Mali ana amfani da Larabci ba wai kai tsaye ba da kuma irin su Murtaniya da makamantansu wasu yarurrukan su Hausa ce ko kuma abin nan Larabcin ce kashi 50 daga cikin 100 na yaren su
to sai kuma ansar tambaya kan kwayoyin halitta masu sa a haifu wada ko ana gadar haihuwar wada da kuma kowa da ni sun fi masu tsawon rai idan mai tambaya Muhammad malaminta mai dinki uwar alheri zuru jihar Kebbi Najeriya na tare da mu ga ansar ka daga bakin Dr. Sa'ad Mumuni da ke nan Amurka wanda ya ce
kalmar wada ko kuma dwarfism a turancin ingilishi ana amfani da ita ne wajen siffanta mutane da tsawon suke da matukar gajarta kuma tsawon su yayi kasa da kafa 4 inci 10 wato kamar kimanin mita 1.3 yayin da mutum ya gama cikin girman shi ko kuma ya cika baligin mutum a mace ko namiji akwai abubuwa ko al'amura da dama da suke ya jawo irin wannan laruwa ta wada ɗaya daga cikinsu shine kirkicewar kwayoyin halitta wanda yake shafar kwayar halittar da take tasiri wajen girman kashi sannan waɗansu al'amura kamar da suka shafi sinadaran da suke tasiri wajen girman mutum gaba ɗaya ko kuma matsananciyar rashin abincin gina jiki a wani yanayi na rayuwa da dai makamantansu suna iya tasiri wajen tsawon mutum zan ti bayani akan ita ta larurar da take faruwa sanadiyar jirkicewar kwayar halitta wannan shine yanda yafi yawa a duka mutanen da ake gani da suke da larurar wada ko kuma suke zama wada wadan da yake da tasiri ta ko yake siffantuwa ta jirkicewar halitta ana iya gado idan ɗaya daga cikin iyaye ko mace ko macen ko namijin take da wannan jirkicewar kwayar halitta sannan suka haifi yaro akwai hadarin cewa yaron zai iya gadon wannan ciwo na laruba ta wada amma ba wai duk lokacin da aka samu wannan haihuwar bane za a iya cewa za a samu larurar amma dai a takaicen bayani shine ana iya gadon wada idan ya tasiranci ne ta jirkicewar kwayoyin halitta idan an samu larurar wada takan mafi yawanci sukan iya rayuwa kamar yadda kowa yake yin rayuwa ba tare da waɗansu matsaloli ba amma a waɗansu lokuta kuma sukan sami matsaloli kamar na numfashi ko kuma yawan ƙiba ko teɓa da kuma matsaloli na gadon baya kamar kusan bi ko kuma tsukewar laka So a yayin da suke da irin waɗannan matsalolin yakan shafi yanda suke gudanar da rayuwa da kuma zaka ga suna neman sai an yi wani dauki mataki domin tallafa musu su sami rayuwa ingantacciya. Babu wani sai ingantaccen bayanai da suka nuna cewa wadanni sun fi mutanen da ba wadanni a tsawon rayuwa ba. Mafi yawanci wadanni sukan iya rayuwa kamar sauran kowa, amma hasali ma idan suna da waɗannan matsaloli da aka bayyana a baya, ya Allah sa iya tasiri wajen rage musu ingancin rayuwa da kuma rage musu tsawaitar rayuwa idan ba a ba su agaji na likita ba ko na asibiti domin a inganta rayuwarsu.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan harshen da Annabi Adamu ya amfani da shi da sauransu. Yanzu kuma a madadin masu ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Dr. Sa'ad Mumuni na nan Amurka, sai wanda ya bada umarni Hailu Haile da kuma injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta buƙaci gwamnatin kasar Kenya da ta dawo da shugabancin hukumar kwallon kafar kasar da ta rusa, ko kuma ta fuskanci hukuncin hukumar da dakatar da kasar daga dukkan lamuran kwallon kafa har sai illa masha Allahu. To a watan Nuwamban bara ne sakatariyar ma'aikatar wasannin kasar ta Kenya Amina Muhammad ta bada sanarwar rusa shugabancin hukumar kwallon kasar, inda ta rada wani kwamitin roƙon ƙwarya da zai tafiyar da lamuran hukumar bisa tanadin kundin tsarin mulkin ta. Amina ta nada alkali Aaron Maimurabus ya shugabanci kwamitin na roƙon ƙwarya tare da yar jarida Linda Ogutu a matsayin sakatariyar kwamitin. So biyu, gwamnatin kasar ta Kenya tana kamawa tare da tsare tsohon shugaban hukumar Nick Mwenda bisa zargin sama da fadi da kuɗaɗe, lamarin da ya sa ya sauka daga mukaminsa, inda mataimakinsa Doris Petra ya karbi shugabancin kafin matakin na rusa su da gwamnati ta yi. To sai dai hukumar FIFA ta ce lallai sai gwamnatin ta Kenya ta mayar da su akan mukamansu tare da ba su cikakken ikon tafiyar da hukumar, wanda shine kawai zai sa ta kauce wa fadawa hushin hukumar, wanda hakan ke nufin haramtawa 'yan wasan kasar ko kuma kungiyoyi shiga kowace irin gasa ta kasa da kasa na mata da na maza. Haka kuma za a haramtawa alkalan wasa daga kasar alkalancin wasannin kasa da kasa, yayin da kuma ba za a dauki duk wani dan wasan cikin gida na kasar ta kale da a waje ba a duk tsawon lokacin dakatarwar. A halin da ake ce kuma, hukumar kwallon kafar kasar ta Kenya ta mai da martani akan matakin na hukumar FIFA, inda take roƙonta da ta duba yiwuwar dage takunkumin da ta kakabawa kasar. A cikin wata sanarwa da sakatariyar ma'aikatar wasannin kasar Amina Muhammad ta fitar a yau Asabar, ta ce gwamnati ta yi kokarin tuntubar hukumar ta FIFA kafin daukar matakin rusa hukumar kwallon kafar, amma kuma bata saurare su ba. Amina ta ce gwamnati ta dauki matakin ne da nufin kawo gyara da maido da martabar sha'anin kwallon kafa a kasar. A yayin da ake ta baba kan makomar mamallakin kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila Roman Abramovich, masu saka hannun jari da dama a fadin duniya sun soma shirye-shiryen saye kungiyar. Hakan na zuwa ne sakamakon mamayar da kasar Russia ke kokarin yi wa Ukraine, a yayin da kuma aka bayyana Abramovich, wanda dan kasar Russia ne, a zaman daya daga cikin masu karfafawa gwamnatin shugaba Vladimir Putin wajen mamayar ta Ukraine. Tuni da ministan kwadago na Burtaniya Chris Bryant ya fadawa majalisar dokokin kasar cewa kamata yayi a haramtawa hamshakin attajirin zama kasar ta Burtaniya na har abada. Ba iya tantance ko Abramovich ya soma batun cefanar da kungiyar ta Chelsea ba ya zuwa yanzu. To amma jaridar Daily Star ta ruwaito cewa wasu kamfanoni masu zaman kansu na kasar Amurka sun nuna sha'awar sayan kungiyar da aka kiyasta za ta kama kudi kusan fan miliyan 1,000 da miliyan 500. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.